This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama saurari labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da safiya ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. A ranar Juma'a nan ne Hezbollah ta sha alwashin ci gaba da yakin da take da Isra'ila. Kwana guda bayan da dakarun tsaron Isra'ila suka ce sun hallaka jagoran Hamas Yahya Sinwar, wanda yake tsaharin ranar 7 ga watan Oktoban bara da ya haddasa yakin da ake yi a Gaza. A ranar Alhamis ne rundunar tsaron Isra'ila ta ce dakarunta, ba tare da cikakken sanin inda Sinwar din yake ba, suka yi kicibin da shi da wasu mayaka biyu a wani gini dake kudancin Gaza inda suka bude musu wuta. A nan take ne kuma Isra'ila ta kyautata zaton kisan Sinwar din mai shekaru 61 a duniya. Amma bata samu tabbaci ba sai bayan cikakken binciken da ta gudanar na sa'o'i da ya hada da gwajin kwayoyin halittar shi da haƙoransa. Cikin wata sanarwa da aka yada ta kafar talabijin a jiya Juma'a, jagoran Hamas a Gaza Khalil Al-Hayya ya tabbatar da mutuwar Sinwar, inda ya ce Hamas na begen rayuwar da shahidi Yahya Sinwar ya yi, ya bayyana shi a matsayin jajirtacce namijin duniya. Al-Hayya ya ce Sinwar ya sadaukantar da rayuwarsa ga gwagwarmayar neman ƴanci. A wannan makon ne wani sakon email na barazana kai harin ta'addanci ya kai ga kwashe ɗaruruwan mutane daga wuraren kasuwanci da kafofin yaɗa labarai da ofishin jakadancin ƙasashe a ƙasar Ukraine. Rahotanni sun ce rundunar 'yan sandan ƙasar ta Ukraine sun gudanar da bincike kan gwamman wurare da aka kaikaita da harin, da ya haɗa da ofishin muryar Amurka da ke Kyiv da abokiyarta Radio Free Europe da Radio Liberty. 'Yan sanda sun ce ba a gano wata shaidar wani abu mai fashewa ba a yayin binciken da aka gudanar. Ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta ce kimanin ofisoshin diplomasiya 60 sun samu sakon barazanar ta email, da ya sa wasunsu suka dakatar da aikace-aikacensu na wani lokaci. Sakon email ɗin, wanda ke ɗauke da alamar da ke da alaƙa da wata ƙungiyar adawa da kafar Telegram a Ukraine, ta bayyana sunan wasu 'yan jaridu su uku da ke ɓangaren labaran da suka shafi gudanar da bincike na RFERL. A kwanan nan dai 'yan jaridun suka rawaito yadda sashen leƙen asirin Rasha ya ɗauki wasu mutane aiki domin su kai hari ta cinna wuta a kan wasu motocin jami'an soji. A jiya Juma'a, shugaba Nicolas Maduro na Venezuela ya naɗa wani na hannun daman shi cikin majalisar zartarwa, wanda shugaban Amurka Joe Biden ya yi wa afuwa a bara a wani musayar bursunoni biyu bayan tabbacin cewa Venezuela za ta gudanar da ingantaccen zaɓe a shekarar 2024. Maduro ya naɗa Alex Saab, ministan masana'antu da sarrafa kayayyaki a cikin gida, inda ya ɗora mishi alhakin ciyar da tsarin masana'antu a Venezuela gaba bisa tsarin jadawalin da aka tsara da abin da ya kira sabon salon tattalin arziki. Maduro ya sanar da haka ne ta kafar sadarwar Telegram. Saab ya dawo Venezuela a matsayin mai ƴanci a watan Disamba bayan kasancewa a tsare tun shekarar 2020, lokacin da jami'ai a Cape Verde suka kama shi bisa umarnin Amurka kan laifin safarar kuɗi, wanda masu gabatar da ƙara Amurkan ke mashi lakabi da ɗan koren Maduro. Ana sauraron labaran daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumomin Ukraine sun ce a ranar Juma'a Rasha ta maida gawawwakin sojoji 501 zuwa Ukraine. Wannan shi ne maida gawawwakin yaƙi mafi girma da aka gani tun bayan da Rasha ta kaddamar da cikakkiyar mamaya a watan Fabrairu shekarar 2022. An dai kashe da dama daga cikin sojojin ne a mummunan faɗan da aka gwabza a yankin gabashin Donetsk na ƙasar Ukraine a wajajen birnin Avdiivka. Bayan mummunan batakashin na tsawon lokaci, dakarun Rasha suka ce sun kwace birnin a watan Fabrairu, cewar wata sanarwa da ta fito daga hedikwatar ofishin kula da jinyar bursunonin yaƙi. Hukumomin na Ukraine suka ce jami'an tsaro da ƙwararru a fannin lagwan aikata laifuffuka za su tantance sojojin da aka hallaka kafin daga bisani a miƙa su ga iyalansu domin binnewa. Mai da gawawwakin ya zo ne kwanaki biyu bayan da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya gabatar da tsare-tsaren shi na fatan kaiwa ga nasara ga shugabannin kungiyar tarayyar Turai da ministocin tsaron ƙasashen kungiyar tsaro ta NATO. Kawayen Ukraine dai na bayar da goyon baya da ya dace, inda ɗaya daga cikin shugabannin ya ce za a sake amincewa da hakan a watan gobe bayan kammala zaben da za a yi a Amurka. A jiya Juma'a wani jami'in Majalisar Dinkin Duniya ya zargi dakarun tsaron Isra'ila bisa yawan kaikaitar jami'an tabbatar da zaman lafiya na Majalisar Dinkin Duniya da ke kan iyaka da aka shata ta wucin gadi tsakanin Isra'ila da Lebanon. Mai magana da yawan rundunar jami'an tabbatar da zaman lafiya na Majalisar Dinkin Duniya, Andrea Tenanti, ya shaidawa 'yan jarida a Geneva daga Beirut cewa an sha kaikaitar su da hare-hare da dama kuma da ganga. Ya ce an kai hari kan na'urorin sadarwarsu da ke dab da inda jami'an tabbatar da zaman lafiya na Majalisar Dinkin Duniya suka fake.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin A Bari Ya Huce,
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.
Assalamu alaikum, barkamu da asuba, da fatar an waye gari lafiya. Na sanyi da barka da sake ganin ka
Malama Grace, barka da zuwa zance, barka da dawowa da sake ganinki.
Ai ka tambaye ni tsarabon me na kawo?
Ai shine abu na fari ai da zan tambaya. Ai gaggawa kawai kike yi, ai dole ne nan.
Zo gala da baki na sanyin nan.
To magani goma da goma, don kin san ko bayan maganin yunwa kuma tana, an ce magani ce ita kanta a jiki.
Zo gala da baɗi na sanyi da ba wasa ba.
Injin yana ɗan yaji-yaji.
Sosai, yadda dai ka san in ka je kasuwar sanyin na, kofin nan da suke yi.
To gaskiya ne, to a takaice Malama Grace, can inda kika ɗanye bulagurin nan ban sani me kika dubo ko kuma kika leko masu saurare da watakila za ki ba su tsaraba.
To na sanyin na. Wato makonin nan duk da baka ji ni ba, ko ba isa ne ba, bana dai nan DC Maryland, bana nan amma babban kasar nan ba.
To
Texas na tafi, kuma ka san jihar Texas ake bayanin cewa na farko dai tana daya daga cikin manyan jihohin Amurka.
Kware da gaske.
Daya daga cikin manyan jihohin Amurka biyar. Ana batun cewa ita jihar Texas din nan girman ta kada yafi
wasu kasashe da yawa.
Yawa, har da Najeriya a ciki.
To
To na san yinna kana cikin jiha daya in zaka tafi daga wani gari zuwa wani gari a cikin jiha daya zaka tafiya a cikin mota awa 7 ai ka san ba karamin gari ake magana ba karamin wuri ake magana ba
gaskiya
to ni yara na guda biyu suna jihar Texas ina amma garuruwa daban-daban
wato dai a takeice dai yan jikoki da kika je kika dan shafa kanin su kika dan
a sai ka gane to akwai wani abin da ya bani mamaki da ya burge ni dai zan ce na daya akwai wani gidan mai da ya suna shi a jihar Texas dan waɗansu sukan tafi ma musamman domin su je su ga abubuwa na tarihi ko kuma waɗanda suka fice nan dai ka san gidan mai kowane gidan mai ko a gida ina tsammani suna da kowane gidan mai nan yana da dan shago da za a je a yance fa na ƙananan abubuwa to shi wannan gidan man na san yinna inda dai na tsaya kan hanyar tsakanin Dallas zuwa Austin wanda gidan man da na shiga daya daga cikin wannan gidan man dai na wannan kamfanin yana da bututu wato gidaje ka san kowanne na za a saka wurin shan mai daya hagu da dama haka to yana da irin shi fiye da 25 jeri wato gidan mai wato motoci 50 za su iya shan mai a lokaci daya yana da wurin wankin motoci har wurin kashe gobara
yana
kuma shagon dashi komi da duk abin da kake tunani zaka nema kama daga tukunyar tuwo kofin shan mai komi da komi
babbar kasuwa kenan
kuma an yi shi da tambarin wannan kamfani na sayina wani shi tambarin wannan kamfani kana kuma wani abin da ya burge ni a cikin Austin din shine kamar yadda muke yin a gida da katanga ko to suna su ba wai katanga irin tamu katanga ta rufe abin nan ba amma galibin gidajen da zaka tafi dai gidan mutum kanshi banda waɗanda ake na haya din nan da ake kira apartment anan in dai gida ne kowa sai ka zo ka ga an sa wata yar waya ko kuma zan ce in ce gate kenan kofar shigan nan da na'uran da an saka su kamera da ko ina daga can inda suke suna ganin wanda ya shigo suna sai an baka lambobin da zaka saka a gate kafin ka shiga dana to ya bani mamaki nace to me suke gudu ne daga su sai su to wannan abu ya bani mamaki
gaskiya duk tsaro saboda tsaro malama gari saboda tsaro
kai to don shi ne ba mamaki nace ga mutan waɗansu suna hana mutane bacci amma to
akwai wani da suke tsoro akwai wani da aka ce mai ake kira Kasimu Reta shi suke magudu don kin san mugun mutum ne Kasimu Reta shi ne so saboda kake ga dole su bi a hankali su koma takai
gaskiya na samu ilimi to na kuma da fatan an same ku lafiya na san yinna
to masha Allah to muna godiya kwarai malama Grace da fatan Allah ya huta gajiya
mun da jin waƙoƙin nan an san yau an tuna mana baya.
Wato malama kin san wato dan ƙaro na cikin mawaƙan da suka yi shahara sosai a ƙasar Hausa. Kin san a lokacin da babu irin waɗannan kaɗe-kaɗen na zamani da sauransu, amma dai a wannan lokaci wato duk inda aka ce waƙar dan ƙairo ai ke sai da daga cikin shahararrun mawaƙa.
Kuma lokacin yana waƙoƙi masu ma'ana.
Sosai.
An zauna ana nazari ƙwarai kafin a rubuta su da kuma haka. To na san yana yau kana ana auren raki.
Malama Grace, lalle yau muna da auren raki da za a yi a yau da kuma rana ita yau in Allah ya kai mana rai. Da farko dai bari mu taya murna daga filin a bari ya huce na sashi Hausa na muryar Amurka zuwa ga iyalan sarkin jirgin sarkin musulmi a jihar Sokoto da kuma marigayi Alhaji Abubakar Kwando na sarkin musulmi bisa ga auren ƴaƴansu da za a yi a yau Asabar din nan. Uzairu Yusuf Marafa sarkin jirgi da amaryarsa Fatima Buhari Umar. Kamar yadda muka ce za a ɗaura auren ne a gidan marigayi Alhaji Abubakar Kwando sarkin musulmi da ke unguwar Gidaɗawa ƴar gabas a yau Asabar ɗin nan 19 ga watan Oktoba shekara ta 2024 da ƙarfe 11 na rana ko na safe za a ce. Bayan wannan kuma za a yi wanke ango a gidan Alhaji Tukur Abubakar sarkin jirgin sarkin musulmi a yau ɗin nan shi kuma da ƙarfe 8 na dare in Allah ya kai mu, tare da fatan Allah ya albarkaci wannan aure ya kuma ba su zuriya ɗaya ba. To a mako mai zuwa kuma in Allah ya yarda wato bari mu wato isar da sakon fata alkhairi zuwa ga iyalan ambasada Dr. Aminu Abubakar Gwandu da Alhaji Sharif Modu bisa ga su kuma ɗaurin auren ƴaƴansa da za a yi Halima Aminu Abubakar da kuma Muhammad Sharif Modu. Shi kuma za a yi shi ne rana ita yau in Allah ya kai mana rai wato ranar Asabar kenan 26 ga watan Oktoba shekara ta 2024 da ƙarfe 10 na safe a wato unguwar Shiwawuri 3 layout kusa ga 7 division a kan titin bypass a birnin Maiduguri na jihar Borno. Sai kuma ɗaya taya murnar zuwa ga iyalan Malam Bala Zubairu da marigayi Alhaji Muhammadu Dan Kumbo su kuma bisa ga auren ƴaƴansu Ruqayya Bala Zubairu da kuma Aliyu Muhammad Dan Kumbo shi kuma wanda za a yi shi ma a GB rana ita yau in Allah ya kai mana rai Asabar 26 ga watan Oktoba da misalin karfe 1:30 na rana a masallacin Juma'a na Sultan Bello da ke birnin Kaduna. Da fatan Allah ya albarkaci waɗannan auren da ke kuma Allah ya bada zuriya ɗayyiba saliha.
Amin Allah ya sa an yi a dace mu ta karaba ko?
To amin gaskiya takalmin kaza ba.
Aka to da san yana da yake ni na yi balaguro yau jamhuriyar Nijar zan yi da zango.
Gaskiya.
Ba zan shigo Najeriya ba sam.
Na'am.
Wato bari in shiga jamhuriyar Nijar in sada zumunci. A gaisuwar fata alheri da sada zumunci ga Yakubu mai aski Badaraka jihar da magaram jamhuriyar Nijar sai Yusuf Kasim Badaraka da Yusuf Dodo MK Badaraka da Yusuf Angi da Yusuf Wunizi sai Rabe mai shayi Badaraka da Buhari Alhaji Sale da Laminu Yalo Allah sa yalo ne ko kuma yalo ne da Sanusi Madatai sai Tasiu Ingwal Tudu da Badamasi Dan Dumumuge sai Mamman Sani Dauda da Sani Da'u Alaska da Babaye Gambo da Babaye Sini da Babaye Lefe lalle akwai takwarori fa da magaram sai Usman Maidala Bosheri da Abahilu Maselu ka san yadda ake rubutu daban yadda ake faɗi shi a Faransanci daban to Allah ya sa masu sunayen nan yayi kama da abin da ya kamata a ce sai Muhammadu Nura Abubakar Salihu da fatar an tashi lafiya.
To amin summa amin Malama Grace. To daga jamhuriyar ta Nijar Malama Grace bari mu dan zo wasu makwabtan ita ƙasar ta jamhuriyar Nijar a Najeriya. inda za mu gaida dan Asabe mai fata ya wuri a jihar Kebbi Najeriya da kuma malam Angu malamin makaranta ya wuri. Sai Aminu dan inda mai nika Gandu a jihar Sokoto da kuma Usman Dallo Bunkari a jihar Sokoto da Abdul Qadir Sarkin Huruni a jihar Sokoto. Sai kuma Aminu ya una baya UBA a jihar Sokoto da Ahmad Abfansi Bajoga da Mansur Babawo na fada da Naziru Sa'id Abba Zadawa da Adamu Jumba Madara da Abubakar Kawu Girgir da malam malam mai zanen hula Gololo da Tukur Harka Rijau da Alhaji Hassan mai waya kan giwa da Sani mai langilange a wuri da Bashir Muhammad dan inna Kasgadisau da kuma Sani Muhammad Chindu dake Bauchi a Najeriya da kuma Yahaya Dannu Azare da fatan dukkan su za su yi karshen mako lafiya. Amma malama Gares, bari mu ba da cigiyar wasu mutane wasu dakarawa ne guda biyu. A Sokoto muna cewa dakarawa, wasu bangare ana cewa dakarkari. Dakarawa ne guda biyu. Wato yau shekara kusan nawa ba mu ji duriyarsu ba. Ana maganar na'am, ana maganar Sule Walgutu da kuma Nasiru Shindi. Mun samu labarin cewa Sule Walgutu kaman ma'aikacin jinya ne a wata asibiti a nan jihar Kebbi, wato a ƙasar Zuru. Shi kuma Nasiru Shindi an ce kaman yana cikin harkar abin da ake cewa fashion, harkar dinke-dinken tufafi. To muna dai ba da cigiyar waɗannan bayan Allah, amma dai muna fata suna cikin koshin lafiya da kwanciyar hankali da wadata da su da iyalansu.
Ba ɓacewa kuka yi ba, sada zumunci ake so a yi.
To ke gano magana a kai kan ce, amma su sun san abin da ake nufi. A yi
ba ɓacewa kuka yi ba. Wai wato shi ne ake cewa wai a Turanci wai. Way out of sight is not out of mind, ko?
Haka ne, kware da gaske. Ana tura suna a zuci, kware da gaske. Ana suna a cikin zuci, kware da gaske.
Ma da lito da fata za mu ji daga gare su nan ba da dadewa ba.
Gaskiya haka ne, haka ne.
Labarin da zan baka wani tsohon labari ne da Allah jikan magabata da babana ya taba ba shi kasan shi babamu yana da akwai bandariya kwarai-kwarai. Ina ji inda a ce wannan zamanin ne da zai shigo a bare huce
sosai gaskiya
da labari na taba bada wannan labarin dai labari ya taba ba mu cewa kasuwar huntuwa ce wanda ya san tashar huntuwa ban dai san yanzu ba amma ainihin tashar huntuwan da na sani akan hanya take
tsakanin
zaka tafi mallin fashi akan hanya take to kuma ka san ita akwai tashar nan kuma tana hade da kasuwa to ranar kasuwa
na
sai wani ba kauye yazo irin ya sai da yan tumakin shi ya kunshi kudin shi ashe lokacin da yake duk cinikin nan wani barawo na kallon shi
to
ya gama cinikin shi ya sa kudin shi a aljihu
subhanallah
yawa sai barawo yan sale ba sai ya kawwa
kice Kasimu Reta yana da nika faɗa miki shine ya bi shi
Kasimu Reta ya bi shi yana kallon mu kauye kenan sai mai rawa ya je ya yanke mishi ya kwashe kuɗi yana kashe lokacin da yake ɗaukan kuɗin nan wani ɗan sanda na can yana
kallon shi
shi kenan da ɗan sanda ya ga haka sai ya taɓa shi ɓarawan ta bayan shi nan ya taɓa shi ya juya sai ya ga ɗan sanda ne sai ya ce wannan kuɗin da ka kawo ka ɗauka kawo shi nan so sai jikin ɓarawo ya fara ɓari ɗan sanda ya kama shi to shi kenan sai ya rabu lafiya ya ba ɗan sanda kuɗi yana jira ya ga ɗan sanda ya ja mayar ma da ya sa taɓa kuɗi
sai
da jira ɗan sanda zai ya mai da kuɗi ɗan sanda bai mai da kuɗi ba sai a ce sata ce za ta saci sata
gaskiya
sai ya je taɓa wancan shi ko wancan ba ƙauye yana cin yana tarukan shi bai ma san ashe an sace mishi kuɗi ba an yanke mishi aljihu an sace mishi kuɗi ba sai ɓarawo ya taɓa shi kuma ya je taɓa mai kuɗi ya ce malam duba nan kama an sace maka kuɗi an yi maka sata sai duba ya ga da gaske ya duba ya ce to ni dama ni na saci kuɗin satan na fasa ga kuɗin ka can gunin ɗan sanda je ka tafi abinka dama ni na sace su na fasa ga ɗan sanda can je ka tafi kuɗin ka shi ke nan an raba shi da ɗan sanda na san yana ya kake gani za a kare da ɗan sanda da mai kuɗin nan kai kana ganin ɗan sandan Najeriya nan zai mai da kuɗin nan lami lafiya
a dan guri asirin sai to yana iya bashi sai dai ne ya ce to yayi mai wani abu amma ai ya san in yayi haka nan to ya san da cewa ai ɓarawon shi ma zai iya zuwa ya ba da shaida akan shi tunda har yayi karfin halin da ya je gaya wa mai kuɗi cewa suna hannunka to lallai zai iya karfin halin nan shi kuma ya tsaye ya ga cewa lallai ya tona masa asiri tunda kinga ya ga cewa shi da sata amma ɓarawo da canje kuɗi ai gara ma ya dubi wata hanya shi ma kowa ya rasa
na san gida na gaba lamajin da na ɗaga ba na nuna sabili da aka cire mu da burki nan yanzu a madadin
Murtala Faruk Sanyin na
alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri
wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leather Creation da ta daidaita mana sauti da ba da umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ni lafiya.
Ka gudu ko kanda mare da ba ka ta je.